نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما أخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da haduwa a wannan masallaci na al-Imam al-Bukhari da ke cikin rijiyar zaki a cikin kanan dabu. A yau muna 19 ga watan Ramadan, jira 1444, wanda ya zo daidai da 10, haka ne ko? 10 ga watan 4 miladiya 2023. Gabanin mu daura akan inda muka tsaya jiya a cikin tafsirin mu, akwai tambayoyi da zamu amsa, ko tambayoyi guda biyu da zamu amsa. Wannan na farko yana cewa yana son fayyacaccen bayani akan lokutan sallah da kuma yadda ake gane su, musamman zawali, dan yanzu kusan dukkanin ladanai da lokutan kalanda suke amfani. Kuma shin ya ishi mutum hujja a wajen Allah yin amfani da lokutan sallah na kalanda, ko kuma wajibi ne ya san su kamar yadda aka koyar? To, da farko dai cewa kana son fayyacaccen bayani kan lokutan sallah da yadda ake gane su, wannan abu ne da yake buƙatar lokaci, kuma ba zai yi a wannan ɗan takaitaccen lokaci ba a ce za a yi ma bayani filla-filla. Duka lokutan sallah ɗin nan suna da ta'alluki da rana, da haka rana kuma ga ta nan tana fitowa kullum daga inda take fitowa, mahudarta ta faɗi a mabaɗarta. Abinda za ka yi sai ka koma makaranta, sai a tsora maka lokacin kowace sallah, da lokacin da yake farawa, muktarinta, da lokacin da yake karewa. Akwai sallolin da akwai malaman da suke ganin kamar sallar azhar da la'asar suna haɗuwa a lokaci, kamar sallar la'asar, kamar sallar isha da magariba suna haɗuwa, da dai waɗannan bayanai duk sai a makaranta. Hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallama da ayyukan Annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda su ma hadisai ne, sun gwada lokutan sallah filla-filla. Azhar tana farawa idan rana ta yi zawali. Yaya take yin zawali ɗin? Wannan in ka je gurin masana za su gaya maka, shi ne ta karkace da barin tsakiyar sama. Sannan bayan azhar ta shiga can, akwai riwaya da ta nuna idan inuwar komai ta zama ninkin shi, ko ta zama mislahu, wannan lokacin la'asar zai fara, sannan ya tafi. Malamai sun yi saɓani, yaushe yake karewa? Yana karewa ne lokacin da magariba ta shiga, ko ku a'a, akwai wani ɗan haddul fasul, wani ɗan tsakanin sallar la'asar da magariba, wanda akwai maganganun malamai. Sannan magariba idan rana ta faɗi, isha idan shafaƙi ya ƙure. Haka dai bayanan suna nan. Maganar kuma cewa ana dogara da kalanda ba laifi ba ne, don ladanai sun dogara da lokutan da aka rubuta a cikin kalanda. Matuƙar dai kalandar waɗanda suka yi ta masu ilimi ne. Rubuta kalanda ta kwanakin wata da lokutan sallah da lokacin ƙullowa al-fijr da lokacin ƙullowar rana, duk wani abu ne da yake ilimi, kuma ilimi ne da bai saba shari'a ba. Domin kamar yadda na faɗa, lokutan suna da ta'alluki da rana, suna da ta'alluki da wata. Su wasu abubuwa ne da Allah ya tsara, suna tafiya ne bisa tsari. Da rana da wata duk suna tafiya ne bisa tsari. To da haka ilimi ne da in mutum ya karanta shi zai iya gane cewa yau zawali, rana za ta zawali ƙarfe kaza, la'asar lokacin ta zai shiga ƙarfe kaza, magariba lokacin ta zai shiga ƙarfe kaza, isha lokacin ta zai shiga ƙarfe kaza. Inda abu ne na ilimi, ba zaurance ba ne, ba kuma da awar gaibo ba ne. Ko kuma mutum ya ce maka idan Allah ya kai mu gobe ana salar za a samu ruwa, za a yi ruwan sama. Haka duk ba gaibu ba ne, alamu ne Allah ya sanya, waɗannan alamun ake karantawa a fara. Isa za ga musulmai suna faɗa wannan lokuta, suna haɗa da kalmar insha Allah, domin komai yana gudana ne da yardar Allah da ganin dama Allah maɗaukakin sarki. Inda matsalar take a ce kalanda ba a yi ta bisa ilimi ba, amma in dai wanda ya san ilimin ne ya yi ta ba laifi don an dogara a kai, musamman ga wanda ba zai iya tantance lokutan sallah ba. Da haka ba laifi don ya dogara da wannan ba aibi ba ne a bashi da ake gina ta kan ilimi. Kusan ma idan malaman falaki suka yi ittifaki cewa wata ba za a gan shi yau ba, ma masu wannan ilimin misali su yi ittifaki, na Najeriya misali da na Niger da na Saudiya da na kaza su ci a lissafin wannan watan Ramadan ranar 29 ga watan Ramadan zai wahala a ga wata a ce su hada kan wannan to da wuya kuma a ga wata wannan abin da Sheikhul Islam ya tabbatar in dai za su haɗu idan suka yi sabani suka ce za a gani wanda ce ba za a gani ba to wannan zai yi wa amma in suka haɗu to da wuya ba a ce lallai ba za a gani ba amma da wuya a gani wannan yana cikin abin da ya sa a baya shekarun baya aka dinga samun matsaloli masu yawa dangane da ganin watan mu na nan kasar saboda mu in dai 29 ga watan sha'aban take an ga wata in dai 29 ga watan ramadan yake an ga wata ba inda kuma ake aka a duniya sai irin na ake tsawon shekaru haka ake tafiya domin wani abu ne da yana yin 30 yana 29 yana 30 yana 29 kuma masu ilmin falaki su haɗu su ce ba za a gani ba da ijma'i wani ya bugo da ƙauye ce ya gan shi haka abin akwai tambaya a ciki don tuntuni malamai sun yi bayani ba a dogara wajen ɗaukan azumi ko soke azumi da ganin da bayanin kalanda ba a dogara da shi amma kuma ana amfani da shi yana taimakawa don masu ilimi in suka yi haɗu a kan cewa ba za a ga wata ba rana kaza zai wahala a gan shi inda abubuwa ne da suke tafiya bisa ilimi ba wai kurin da ka ake yi ba da sauransu da haka wanda zai iya gane lokutan sallah ya yi amfani da kalanda matukar kalanda an yi ta bisa ilimi babu laifi dan ya yi amfani da wannan inda matsala take a ce kalanda kurin wasu ne suka rubuta da ka ba musu ilimi ba to kaga wannan ba za a yi aiki da ita ba ko kuma ya zama an faɗa a kalandar amma kuma a aikace ya saba to dama aiki ne dan adam ba a da tabbacin cewa 100% sai ya yi sai kuma yake cewa yana son ƙarin bayani kan wannan hadisi idan sadda al-harru fa abridu an isbala cewa maza Allah yana cewa idan zafi tsanani ku jinkirta ga yin sallah al-ghadir kenan wannan malami sun yi ta bayani mai hadisin yake nufi mai ake nufi da jinkirtawa amma dai abinda malamai suka tafi a kai cewa idan ana tsananin zafi kamar yadda hadisi ya nuna to daga numfashin jahannama da haka abinda ake so a sanya yin sallah kada a yi ta ana gangan rana malamai suka ce musamman a wancan zamanin da yawanci masallatai ba riƙi ba su da wuta irin wannan da za a kunna fanka da AC mutum zai yi sujjada wani sai yana sa tufar shi kamar yadda sahabbai suke faɗa to an muke sujjada muna tsora gefen mayafin mu a ƙasa mu tsora goshin mu akai saboda tsananin zafin rana wannan sai manzo Allah ya ba da irin wannan umarni shi sa a malamai kamar Imam Shafi'i da wani suna cewa idan mutum suna guri ɗaya kamar yanzu yadda muke zaune a nan gaba ɗaya idan lokaci ya yi to ba buƙatar mu ce za mu yi ibradi mu ce mu jira sai lokacin rana ta sanyi tunda duk guri ɗaya muke a cikin guri a zaune amma yana magana cewa in wula daban-daban wannan siya ta ho wancan siya ta ho wancan siya ta ho to a nan sai a ɗan sassauta to kuma sun yi bayani mai ake nufi da ibradi ɗin a bar lokacin ta har ya wuce ta ce ba haka ake nufi ba da haka dai bayanan malamai wannan kuma yanzu amfani da wannan yanzu zai koma zuwa ga limami na masallaci da lada idan aka ce mukanin azhar zai shiga karfe 12:30 misali kuma lokacin ana tsananin zafi to in liman aka ce kuma lokacin zai tafi har zuwa karfe 2:00 da wani abu to ba laifi liman sai ce wala dan kada su kira sallah sai karfe 1 ko sai karfe 1:30 duk lokacin sallah azhar ne yace ma dan jinkirta dan mun rage garjin zafin rana wannan yi haka liman a masallaci amma ni in zauna a gida an kira sallah na ji kana sallah kace ni ba zan yi ba zira na ta taki da haka aje ai jami'i ne in ki zuwa goma a kira ice ba zan je ba ni ita yin haka to wannan ko ba sallah bane ya saba sunna domin lokacin da za a kira sallah lokacin ta yayya halatta ai sallah na haka ba aibi bane dan ka je kai wallahu alam sai wannan yana cewa mutum ne yana da iyali shi da iyalinsa su goma ne sannan shi kuma abin da ya rage masa na tsabar abinci bai fi kwano uku ba yaya wajabcin wannan zakar kamar yana magana zakar fidda kai kenan a ganinsa zai iya yi a gurinsa zai iya yi wa kansa shi kadai ko kuma sai ya hada da iyalansa ko kuma ya abin yake ita zakar fidda kai tana wajaba a kan mutumin da ya mallaki abincin da zai ci a ranar sallah ya yi saura da haka ita nisabinta ba a magana cewa sai wanda yake da buhu ko yake da abinci mai yawa idan yanzu ina da iyali mata ɗaya da ƴaƴa biyu in abincin da za mu ci a wannan yinin kwano ɗaya ne sai na mallaki kwano ɗaya da rabi to wannan rabin lallai in fitar da zakar fidda kai a ciki da haka ba wai sai mutum ya mallaki abinci mai yawa ba, indai ka mallaki abincin da za ka ci na ranar Idi, to abin da ya yi saura za ka bin da kai a ciki. To a nan wanda ya mallaki abin da ba zai isa ya fitar wa da iyalin shi duka ba, to a nan zai fara fitar wa kan shi ne, kan shi zai fara yi wa. Idan abin da ya mallaka da in ya cire abin da zai ci, iya abin da zai fitar wa da mutum ɗaya ne, to sai fitar wa da kan shi. Kanshi zai fara yiwa, ko da ko yana da mahaifiya da mahaifi a ƙarƙashinsa, kanshi zai fara yiwa. Don yanzu shi yake da abin, waɗanda suke ƙarƙashinsa yana ciyarwa za su biyo baya ne. Idan aka yi sa'a na mutum biyu ne, shi kuma yana da mata, bayan shi ga matar shi ga 'ya'yansu biyu, in ya fitar sai ya fitar wa da matar shi. Wasu malamai suka ce ɗan shi, saboda akwai hadisi a cikin a hadisai wani ya zo ya ce ya Rasulullahi ina da dinari, manzo Allah ya ce kai wa kai sadaka da shi a bisa kanka, ma'ana yi amfani da shi. Sai ce ina da wani, sai manzo Allah ya ce yi sadaka da shi akan matarka, ma'ana ka ciyar da shi matarka. Sai ce ina da wani, manzo Allah ya ce yi sadaka da shi akan ɗanka. Sai ce ina da wani, manzo Allah ya ce kai sadaka da shi akan mai ma hidima. Sai ce ina da wani, manzo Allah ya ce ka duba ga inda ya dace kuma ka sashi. Sai ce to wannan jerin da manzo Allah ya bashi haka za a yi, sai ya fara da kanshi, daga nan sai matar shi, daga nan sai ɗan shi, in ya'yan da yawa ne sai fitar wa da wanda ya samu, in ya in aka ƙara samu ya fitar wa gwargwadon abin da dai Allah ya bashi. Da haka a nan kai abin da za ka yi za ka fitar wa da kanka ne, abin da ya rage sai ka fitar wa da matarka, in ya ragu ka fitar wa da ɗanka, in bai ragu ba kuma to Allah ba ya ɗora mutum abin da ba zai iya ba, afa Allahu amma sallam, abin da kai Allah ya karɓa, wanda kuma Allah bai baka iko ba Allah ba zai tambaye ka akai ba, wallahu a'lam. Ajiya a cikin suratul Ahzab mun tsaya kan aya ta 30 ne ko 22, za mu tashi kan aya ta 23 insha Allah ta'ala a yanzu. Bismillah,
a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadallahu 'alayhi فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما.
نعم الله ما دوك كن سركي تي من المؤمنين daga cikin mu'minai akwai rijalun wasu mazaje sadaqu ma ahadu Allah alai sun gaggata abin da suka yi wa Allah alƙawari fa minhum daga cikin su man qaza nahbahu akwai wanda ya cimma bukatar sa ya cimma burin shi ya cimma ajalin shi wa minhum man yantazir daga cikin su kuma akwai wanda yake jira wa ma baddalu tabdila ubangiji ya ce basu canza ba canzawa liyajzi Allahu as-sadiqin dan Allah ya saka wa masu gaskiya bi sidqihim da gaskiyar su wa yu'adhib al-munafiqin kuma ya azabta munafiqai in sha'a idan ya ga dama aw yatuba alaihim ko ya karbi tuban su inna Allaha kana ghafurar rahima haqiqa Allah mai yawan gafara ne mai jin kai. Yayin da muka karanta a baya irin yadda munafukai suka warware alkawari bayan sun riga sun yi wa Allah alkawari cewa ba za su juya baya ba, amma da aka zo mun ga yadda suka juya baya suka dinga kokarin guduwa, sai kuma Allah maɗaukakin sarki sai ya ambato mana ɗaya ɓangaren na mu'minai cewa a cikin mu'minai akwai wanda sun tsaya minal mu'minin da cikin mu'minai rijalu akwai mazaje. Mazaje a nan kalmar rijal an kawo ta ne a babin yabo, a babin a yaba musu, don haka ba wai an kawo ta ne kadai don su maza ba ne, a'a babi ne na yabo. Kamar yadda muka sani akan yabi wanda ya yi gwarzantaka a ce wane namiji ne, to nan ma Allah ya ce rijalun akwai mazaje waɗanda sadaqu ma ahadallahu alai sun gaggata abin da suke alkawari da Allah na cewa za su tsaya wajen tare addinin Allah, za su tsaya a kan gaskiya, kuma za su tsaya ba za su gudu ba, sun tsaya kan wannan alkawari ba kamar waɗancan munafukai ba waɗanda suke zuwa suna cewa inna buyutana aura gidajenmu ba fayau suke a buɗe suke za a iya zuwa a yi mana sata ko a yi mana kaza don su gudu. Allah ya ce in yuridu na illa firara. To a cikin muminai ko kuma ma'ana muminai ba su yi irin wannan ba. Sai zama min ɗin bayaniya ce, min ɗin tana bayanin jinsin muminai. Ma'ana muminan da suke tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama sun gaggata abinda suka yi alkawari. Yalla ce faminuhum, daga cikinsu akwai man qada nahbahu, wanda ya cimma bukatar shi. Nahab wasu sun fassara da annazar bakanci, ma'ana a cikinsu akwai wanda ya cimma abinda yi bakanci na alkawarin zai tsaya kuma ya tsaya. Wasu sun fassara da annahab abinda ake nabi suka ce shi ne alkawari, ma'ana a cikinsu akwai wanda ya cika alkawarin da ya ɗauka na cewa ba zai gudu ba. Wasu suka ce annahab shi ne mutuwa, fa minhum man qada nahbahu, daga cikinsu akwai wanda ya mutu, ma'ana ya yi shahada. Sai dai fassara shi da cewa wanda ya yi shahada zai zama, akwai hadisi da manzo Allah ya kalli Talha ya ce Talha mimman qada nahbahu, shi kuma Talha bai yi wafati ba sai bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka mufassara ta da cewa wanda ya cika alkawari, wanda ya tsaya kan abin da ya yi wa Allah alkawari har ya yi shahada ɗin, har ya samu shahada a cikinsu akwai wanda ba su ja da baya ba. Wa minhum man yantazir, daga cikinsu kuma akwai wanda yana nan yana kan alkawari yana jira ne lokaci. Allah ya ce wa ma baddalu tabdila, ba su canza ba canzawa. Wannan aya hadisai da dama sun gwada cewa kamar ta sauka a lokacin yakin Uhud, lokacin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dama suka yi shahada, irin sayyidina Hamza ibn Abdul Muttalib babban manzon Allah, irin su Mus'ab ibn Umair, irin su Abdullah ibn Haram, mahaifin Jabir ibn Abdullah, sauran sahabbai masu yawa wanda suke shahada a yakin Uhud. To suka ce wannan aya ta sauka a lokacin yabo gare su. Dalili kuwa shine abin da ya zo a cikin hadisi Anas ibn Malik, Allah ya kara masa yarda, yana cewa muna ganin wannan aya ta sauka akan Anas ibn Nadir. Kuma shi Anas ibn Nadir ma ya zo ne bayan yakin Uhud kenan, ta sauka akan Anas ibn Nadir wanda shi kuma ya yi shahada a yakin Uhud. Anas ibn Nadir bai je yakin Badar ba, bai je yakin Badar ba. Da haka da manzo Allah ya dawo ya ce ya Rasulullah, na zama bana nan kai yakin ka na farko da ka da mushrikai, amma na yi alkawari in Allah ya kai mu wata haduwar ta gaba to babu shakka za a ga abin da zan yi ya Rasulullah. Da haka sai Allah ya kai yakin Uhud. Da yakin Uhud ya zo, lokacin da yaki jarraba ta shigo, arna suka sa musulmai a gaba, waɗancan waɗanda ake yaƙarsu gaba da gaba suka juyo, wasu kuma suka taho daga baya ta Khalid ibn al-Walid a lokacin bai musulunta ba, sai zan musulmai sun shiga tsakiya. Yaƙi ya shafe har ya zama wasu saboda firgita suna ƙoƙarin guduwa, in tus'iduna wala talmuna ala ahadin war-rasulu yad'ukum fi ukhraakum. Allah yana bada labari cikin suratu Ali Imran. Da haka ya zamana har manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaƙi ya kai gare shi, an ji masa ciwo, sahabbai kaɗan ne suka tsaya a tare da shi, wasu sun gudu sun hau dutse. Ana irin wannan yanayi sai kuma wata magana ta fito wanda za ta karya zukatan mu'mini cewa ai manzo Allah ma an kashe shi. To Anas ibn Nadir da ya je yi wannan alkawari sai ya ɗaga hannu ya ce Allah, ina yin uzuri ga abinda waɗannan suka yi, yana nufin musulmai, yadda ya ga jikinsu ya yi sanyi. Ya ce waɗancan kuma abinda suka yi kafirai, Allah na baranta daga abinda suka yi. Sai ya ji kuma ya shiga cikin rundunar yaƙi ya gamu da Sa'ad, ya ce ya Sa'ad, ni ma ina jin ƙanshin aljanna a bayan dutsen Uhud. Don haka ya shiga ya sara a sare shi yana yaƙi har sai da ya yi shahada. Da yin shahada bayan an gama, da aka zo ana tantance gawarwaki ba a iya gane gawar shi ba, saboda tsakanin suka da mashi da kibau da harbi an samu guri ya fi 80 a jikin shi. Yar uwarsa Rubayya ita ce ta iya gane shi ta hanyar ɗan yatsunsa, da ta kanna ta ce wannan gawar ɗan uwana. To ana ganin a kansu ire-irensu Allah ya saukar da wannan aya. shine abin da Anas ɗan Malik yake faɗa, yace muna ganin wannan aya ta sauka akan Anas ibn Nadir, shi kuma fafa ne na Anas ibn Malik. Abin da ya faru ke shi za su tafi ko ayar ta sauka a yakin Uhud. To ya akai anan muka ganta cikin suratul Ahzab. Da suka ce ai dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake cewa kowace aya a sa ta a guri kaza. Yadda aka jera aya, ayoyin suratul Baqara, da ayoyin da suke Ali Ibrahim, da ayoyin da suke suratul Anfal, da ayoyin da suke kowace sura, suka ce manzo Allah ne ya musu guri. In aya ta sauka sai manzo Allah ya ce a rubuta ta a cikin sura kaza, a daidai guri kaza. Yace to manzo Allah ya mata gurbi a nan, amma tana magana abin da ya faru a can. Tunda dama jerin ayoyin tauhidi ne, amma jerin sura daga Baqara sai Ali Imran sai Nisa'i, wannan wasu suna cewa ba tauhidi ba ne, ijtihadi ne na sahabbai. Inda za ka iya samu a wani mushafin na wani sahabin za ka ga wata surar sai ta zo sannan wata ta zo, amma jerin ayoyin daga aya kaza sai aya kaza, wannan daga annabi ne sallallahu alaihi wasallam. To idan mun dauka haka, in kuma mun tafi akan cewa ta sauka a wannan bigiri, to za ka ga cewa dai tana cikin siyakin ayoyin da suke maganar yadda mu'mini suka tsaya suka cika alƙawari. Amma a cikin ayar ba abin da ke cikin ta sai yabo na irin yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka tsaya, ba su canza ba, suka cije, suka daure da duk abin da ya faru, ba su bar annabi sallallahu alaihi wasallama ba. Mus'ab ibn Umayr yayi shahada shi ma a yakin Uhud. Mutum ne dan gata a Makka, gabanin ya karba addinin musulunci. Baba shi tana ji da shi kuma tana da dukiya, dan haka tana ba shi dukiyar yana kashewa yadda yake so. Yana yin kwalliya, yana kashe kuɗi. Sai ya zo ya karbi musulunci. Tace ya bar addini, yace ba zai bar addini ba, sai dai ta daina ba shi da abin da take ba shi. Ita kuma tace ta rike kan shi kuma yace je ki da kayan ki na zaci Allah da manzonsa. Da aka zo yakin Uhud ya fita, to yana cikin waɗanda suka yi shahada. Da aka gama yaƙi da manzo Allah ya zo tsaya kan gawar shi, mutum ne yana da tsawo, sai ya zamana ba abin da ke tare da shi sai mayafi ɗaya. Mayafin shi ne kaɗai ƙwaya ɗaya, bai da guda biyu. To kuma wanda ya shahada ana mai kamfani da tufafin da ke jikin shi. Da haka idan an jawo mayafin an rufe fuskar shi sai ƙafar ta buɗe. In an jawo an rufe ƙafar sai kan ya buɗe, mayafin ba zai rufe shi gaba ɗaya ba. To manzo Allah ya tsaya kai shi ce minal mu'minina rijalu sadaqu ma ahadu Allah alayhi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Da aka aya ta sauka kai irin waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To nan ma Allah yana yaban haka suka jajirce, sai Allah ya ce li yajzi Allahu as-sadiqina bi sidqihim. Allah ya kawo wannan abu na yaƙi na jarrabawa don ya saka wa masu gaskiya kan gaskiyarsu. Wa yu'azzibu al-munafiqin, kuma ya azabta munafiqai insha. Ma'ana Allah ya jarrabe bayansa da tsoro, kamar yadda muka karanta, da girgiza don mai don a tantance na ƙwarai da wanda ba na ƙwarai ba. Abin lamarin ya bayyana a aikace, Allah maɗaukakin sarki tun lokacin da ya halicce mu ya san nagari da wanda ba nagari ba. To amma azaba da ni'ima suna gudana ne kan abin da mutum ya aikata, sai Allah ya bari sai mutum ya aikata da su, ba wai dan Allah bai sani ba. Shi ne da ya jiya Allahu sadiqina, wannan jarrabawa ta zo dan Allah ya saka wa masu gaskiya da su da yin da gaskiya. Wa yu'azzibul munafiqin, ya azabta munafiqai insha'a idan ya gada. Wannan na bazan insha'a yana nuna cewa wasu Allah zai taimaki su ba. Kuma an samu waɗanda suka tuba ɗin kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa, suka bar munafincin suka koma zuwa ga imani da aiki na ƙwarai. Sannan wasu kuma ba su tuba ba, da haka Allah ya kawo insha'a au ya tuba a raini ko Allah ta tuba. Shi ya sa biyar da mutum yana saƙo yana yin abin da ba daidai ba, to kada ka yanke masa wuta, kada ka ga mutum yana shan giya ko yana kisa ko yana sata ko yana wasa da addini ko wani abu, kurin da ka gani ka ce kai dan wuta, ai kai dan wuta ne, wannan kuskure ne, dan baka san me Allah ya kaddara gaba ba, sai dai ka ji mai tsoro, ka ce wani ina ji maka tsoron azabar Allah. wanda ka guji azabar Allah, ka ji tsoron azaba, ka ce to kana nufin dai da mutane ka ce ban yanke maka wuta amma ka ji tsoron Allah. Kamar yadda ba a yankewa mutum aljanna sai in nafsi ne yanki, yadda mutum ya kai da nagarta sai da kaga ka ce ai wani ɗan aljanna ne, ba wanda yake ba da aljanna sai nafsi. Da haka waɗanda manzo Allah ya ayyana ɗan aljanna ne, waɗannan ɗan aljanna ne a ko'ina gabata. Amma wanda ba manzon Allah ya ayyana ba, to yi mai kyakkyawan zuwa. Wanda ina kyauta da san yana cikin bayin Allah na ƙware, wanda ina kyauta da san ɗan aljanna ne, amma kada ka yanke kai tsaye saboda me? Saboda ba wanda ya san hakikanin abin da ke zuciyarsa ya Allah. Kuma nan Allah ya ce ya azabta su in sha'a aw yatuba alayhi. Sai Allah ya cike ayat da cewa inna Allah, hakika Allah kana ghafuran, mai yawan gafara, rahiman, mai jin tsayi. Ita gafara shi ne suturta laifi, shi ne gafara, ma'ana mutum ya yi laifin Allah ya suturta shi. Rahiman kuma jin kai da tausayi. Da haka wasu suna ɗaukar cewa gafara da afuwa kamar abu ɗaya ne. Ita gafara rufe zunubi, Allah ya suturta mutum, in Allah bai ga dama ba sai tuzarta mutum. Sannan kuma afuwa kuma shi ne a yafe, a yi rangwame, mutum ya samu lafiya. To Ubangiji Allah maɗaukakin sarki mai yawan gafara ne, mai yawan jin kai. Don haka wasu daga cikin waɗannan mutane sun tuba, sauran kuma waɗanda ba su tuba, to Ubangiji maɗaukakin sarki ce zai azabta su a dan kowa a saka mai abin da ya aikata, sai Allah ya ce ni.
وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا.
نعم الله يقول وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ الله يقوم دوات النفس كافرت بغيظهم جتكم فشن سنة تكم فشي دجاموا لم ينالوا خيرا وسامونا الخير وقوي عيد وكفى الله المؤمنين القتال ألا يئسر ومؤمني قبل من يك وكان الله قويا عزيزا حقيقة ألا مدعوك تنسركي ميتر بيني فهم أبوالي فمريد المسكرة جاء بيان من يأتي إلى أخزار كان شل مري ألا يأتي لإسكا بفن ميكتاوى تذوتا فتتكوى أن نساكري وأن نرنجنا تقولي سكين دلي دسك والي aka waye gari duk gaba ɗaya ba sa da iska ta batar da kansu, tukwanen su sun farfaɗe, rumfunan sun cire. To haka Allah ya kore su, to shi ne Allah yake cewa raddallahu alladhina kafaru, Allah ya mayar da waɗannan kafirai su ne wannan runduna. Bi ghayzihim, cikin fushinsu, ma'ana suna tare da damuwa don sun fito ne da niyyar su halaka manzon Allah da sahabbai gaba ɗaya, amma Allah ya mayar musu da kaidu. Malamai na cewa iskar ba ta halatta duk al'ummar gaba ɗaya ba, sai ta kori wannan rundunar, saboda Allah ya yi alƙawari cewa wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim, Allah ba zai gama da wannan al'umma gaba ɗaya ba alhalin manzon Allah yana nan. Da haka manzon Allah kariya ne ga wannan al'umma. Allah ya yi alƙawarin ba zai, kun ga an halatta Adawa gaba ɗaya, an halatta Samudawa, an halatta mutanen Annabi Nuh, amma wannan al'umma sai Allah ya halakar da wasu a lokacin da suke kokarin cutar da addini, haka kuma lamarin yake. Amma gaba ɗaya al'umma a yi ko iska gaba ɗaya halaka wannan al'umma, Allah ya ce wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun, matuƙar suna istighfari Ubangiji ba zai azabtar da su ya tumɓuke su gaba ɗaya ba. Da haka Allah ya tura musu wannan iska ta rarraba su, ta ɗaiɗaita su, kowa ya kama gaban shi. Shi ne Allah ya ce lam yanalu khairan, ba su samu wani alkhairi ba. Kowane iri sun fito yaƙi da niyyar su gama da musulmi, to ba su iya kashe musulman ba, sai kenan. Sannan na biyu, ba su samu ta ganima ba, ba abin da suka samu sai wahala, shi ne lam yanalu khaira. Domin wanda ya tafi yaƙi, to ko dai ya ci nasara ya dawo da nasara, ko kuma ya zama ya dawo da wani abin da yake nema, to su ba abin da suka samu cikin abin da suke nema ɗin, ba su ci nasara ba, ba su iya kashe musulman ba, sannan kuma ba su samu komai na ganima ba, balma sai asara da suka yi, iska ta ɗaiɗaita su. To Allah ne ya yi wannan, Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ne ya yi. Shi yasa Allah ya ce wa kafa Allahu al-mu'minina al-qital, Allah maɗaukakin sarki ya isarwa da mu'minai daga barin yaƙi. wasu suka ce wannan ishara ce cewa daga wannan yakin ba za a ƙara wani yaki ba tsakanin manzo Allah da Quraisha yaki ya ƙare kuma aka yi faru daga wannan abin da ya faru bayan shi sai aka zo aka yi sulhun Hudaybiya sulhun Hudaybiya daga cikin abin da aka yi sharadi na sulhu shine cewa ba yaki tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Qurayshawa har tsawon shekaru goma ba yaki kuma duk kabilar da ta ga dama ta shiga ƙarƙashin wannan sulhu ko ta ɓangaren Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ta ɓangaren Qurayshawa tana da dama ta shiga daga nan yaki wanda kuma daga wannan sulhu ba a ƙara wani abu sai fatihu Makka sai karɓan Makka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine waqafallahu almu'minina alqital dan haka ya zo a hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Imam Ahmad ya rawaito Imam Ahmad ya rawaito hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rana ahzab rana wannan yaki na gwalalo na rundina manzo Allah ya ce al'ana nabzuhum wala yaghzuna bayan wannan iska ta fita saka sai manzo Allah ya ce daga yanzu sai dai mu yaki su amma su ba su kare yaki mu ba waqafa Allahu almu'minina alkitab da haka daga nan ba su kara samun wata dama ba sai yaki sai dai ma farmaki da aka yi cikin garin Makka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin addu'o'insa da yake cewa la ilaha illallah la ilaha illallah wahdahu nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu manzo Allah yana cewa la ilaha illallah ba mu da kauta da tantanta da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai sadaqa wa'dahu ya gaddata alƙawarin da yi Allah ya gaddata alƙawarin sa na kare musulunci da musulmai ونصر عبده يا سيما كباوز وعز جنده يا أوفك رنجنشي فنن وهزم الأهزام وحده يا كري ون الرنجنشي كأي فيك فلا شيء بعده باب ونا أبايا الله من أبيك الفرحي وننا شيء كان ومن دم زم الله صلى الله عليه وسلم يكي فلا هكذا نما زم الله سكين أجول إني أول نربانا إن شاء اللهم منزل الكتاب الله ودي سقد الإجابي سريع الحساب mai gaggawar misali uhzumhum Allah ka karya waɗannan runduna ihzamil ahzab Allah ka karya su Allahumma ahzimhum wa zalzilhum Allah ka karya su ka girgiza su Allah ya karɓi wannan addu'a Allah ya yi fata-fata da su dan haka Allah ya isar wa da mu'minai daga wannan yaki daga lokacin ba su ƙara yunƙurin su ƙara cewa ba su afka musulmi ba har aka zo aka yi fatihu Makka wa kana Allahu qawiyyan ubangiji mai ƙarfi ne azizan mabuwayi ne babu wani wanda yafi karfin Allah babu wani wanda yafi buwayar Allah ko yafi karfin buwayar Allah Allah madaukakin sarki yafi karfin kowa da komai kuma Allah madaukakin sarki izzar shi da karfin shi ya zama ya buwayi komai da komai sai Allah ya ce mi
wa anzara alladhina zalamuhum min ahli alkitabi sayasihim wa qad khafi qulubihim ar-ra'b وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا
نعم وذلك أريسون كريشان آيوية في بيان وانا يأتي نا أهزاب da kuma yakin Bani Qurayza domin bayan yakin Ahzab ba abin da ya biyo ba sai yakin Bani Qurayza Allah madaukakin sarki ce wa anzalal ladina zaharu Allah ya saukar da waɗanda suka taimaki waɗannan kafirai min ahlil kitab daga cikin mutanen ahlil kitab min sayasihim Allah ya sauko da su daga cikin ganuwar da suke ciki cikin inda suke ciki suka kulle kansu وقذف في قلوبهم الرعب الله يسني تورو cikin zukatansu yasanya tsoro cikin zukatansu fariqan taqtulu wasu bangare daga cikin su kuna kace su wa fariqa wa ta'siruna fariqa kuna kuma samu wani bangare wa awrasakum ardahum Allah ya gada muku da kasarsu wa diyarahum da gidajen su wa amwalahum da dukiyoyin su wa ardan lam tatawwa da ma wata kasa wadda ba ku taka sama da kafarku وكان الله على كل شيء قديرا الا ليكوني akan dukkan komai wadannan ayoyi guda biyu na karshe suna mana bayani ne kan abin da ya biyo baya bayan gama yakin bani bayan gama yakin ahzab wanda nayi ishara gare shi a cikin abin da ya gabata a karatun mu shine yakin da ake kira yakin bani quraiza bani quraiza dinnan sune yahuda wannan da bani nadir yan uwan yahuda suka je shugaban musu bani nadir yaje ya zuga su su zo cewa manzon Allah ta wani suna can gefen madina ta baya manzon Allah yana can ya sa arna gaba shi da sahabbai saboda annan sun tinkare su su kuma aka zo aka zuga suka warware alƙawari wanda mun yi wannan bayanin a karatun mu da ya gabata yadda manzon Allah ya tura ya sake tura aka tabbatar mai da su warware alƙawari su ne bani quraiza to anan Allah yana ba mu labarin abin da ya faru abin da ku ya faru su waɗannan yahuda na bani quraiza wannan warware alƙawarin sai ba karamar amana ba ce shi yasa ibnu qayyim yake cewa su ne mafi tsananin yahudawa adawa da manzon Allah sun fi kowa cikin yahuda da suke madina bani nadir da bani qaynuqa to wannan bani quraiza sun fi kowa adawa da manzon Allah dan haka abin da aka yi musu ya sha bamban da abin da aka yi sauran kamar bani nadir ko rasu manzon Allah idan da suka yi abin da suke manzon Allah yake ku kwashi yana ku yana ku fita ku bar madina a kura su kai khaybar khaybar din ma azabin sai gina umar ya kore su gaba sai daga can kuma bani qaynuqa ko rasu akai amma waɗannan bani quraiza kamar yadda zamu ji kashe su akai saboda tsananin gabar su ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wato bayan abin da ya faru na gama wannan runduna mun ga muku manzo Allah ya dau akalla wajen wata guda ana san waɗannan runduna bukta ba sai dari daya da Allah ya kawo wannan iska ta fitar da kansu to bayan an gama manzo Allah ya dawo gida ran da Allah ya fitar da kansu gari ya waye suka ga manzo Allah da mu'minai suka ga da Allah ya take kansu kun ga za a dawo gida kenan dan haka manzo Allah yana dawowa gida ya ajiye makami ya dai ruwa zai yi wanka sai ga mala'ika Jibril ya zo yake ka ajiye makaminka yake to mu mala'iku ba mu ajiye namu ba din da su aka yi wancan aikin su sun sanya tsoro su zukatan waɗannan kafirai sai manzo Allah ya ce to ina za a tafi sai nuna mai gidan bani quraiza area da suke ya mai ishara guri kaza dan haka manzo Allah ya fito gurin sahabbai a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga malaika Jibril ne ya zo mai sura ta wani sahabi Dihya kame da muka ambata yana zuwa masa irin wannan sura ta kame da nana Aisha take cewa wani mutum yayi mana sallama manzon Allah ya tashi da sauri ya tafi inda yake ba inda ake sallama sai ga Dihya ita nana Aisha ta dauka Dihya ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mata ai Jibril ne yazo yake umarta ta da ita gurin bani quraiza da haka nan da nan manzon Allah ya fito ita sahabban su kuma an dawo kenan wanda ya aje kayan shi ya ce ne zai huta wannan ya nemi guri ya zauna manzon Allah ya zoce a gaya wa kowa da wanda yake nan da wanda ba nan kawai wanda da aka sai kada wanda yayi sallan da aka sai a bani quraiza ku duba wata jaraba ta Allah wanda suka je jihadin su ake so su je su ake so kar wanda ya aje makamu an yi wata ana can ana gumuru ana fama da tsoro ga sanyi amma za an dawo an ce kada wanda ya zauna na asar ma inda azan wata riwaya ta nuna cewa bayan azhar ne manzo Allah ya bada umarni wata riwaya ba take gabanin azhar ne kuma su bani quraiza inda akwai tafiya tsakanin su inda ina jan manzo Allah da sahabbai yake akwai milamilai akwai ɗan miloli na tafiya ya ga manzo Allah ya ce kowa ya asar can shine kamar yadda muka ambata suka kama hanyar sahabbai da lokacin da asar yayi wasu daga cikin sahabbai suka ce abinda manzo Allah yake nabi mai sauri dan haka lokaci yayi bari mai sallah wasu suka ce a'a ai mun muna kan zahiri manzo Allah ya ce kada ai la asar sai a can waɗannan mutila asar ba fa sai magriba saboda mun je gurin ba sai da magriba ana zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma yanzu da manzo Allah ya iso gurin ya kira waɗannan yahudawa ya ce ya ikwatal qiradata wal khanazir ya ku yan uwan birrai da alhanzir da anadai haka manzo Allah ya kwada musu kira sai suka ce ya abul qasim ma kunta jahulan wala fahasha ya abul qasim mu ban san kare irin wannan kalmomi ba ai ba kare irin wannan kalmomi ba kada wannan shaida ce suke bayarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa baya amfani da kalmomi irin wannan masu girma to amma manzo Allah haka ya gaya mu saboda gaban su kamar da imamul hakim ya rawaito ya fasima da Allah ya ce a kewaye gaduwar su sun shige gaduwar su rufe haka da manzo Allah ya tsara kira suka ji manzo Allah ya gura sabiki manzo Allah ya ci sahabbai a kiwoyi sai da aka kiwoyi su kwana 25 ana kiwoyi da su ba shiga ba fita su kuma suka ki sallamawa sai da suka tabbatar cewa fa manzo Allah ba zai juya ba sai dai ya ji su shine sai shugaban su Ka'ab bin Aqad sai ce to sai ya tara su sai ce to kun ga dai abin da muke ciki amma zan ka muku abuwa guda uku ku zabi daya shugaban su ne gaba daya yace ko dai mu bi wannan mutumi mu gaddata tashi dan wallahi ya bayyana gare ku annabi ne tabbas ya bayyana gare ku annabi ne kuma shi ne wanda aka bada cikin littafan ku shi ne wanda annabi Isa ya bada bishara zai zo kuma kun san shi fa shi da ku ne imani da shi mu aminta akan jinin mu da dukiyoyin mu da ƴaƴan mu da matan mu sai suka ce haka ba zai yi ba sai ba zai yi ba suka ce su ba za su bar abin da yazo musu a taura ba ba za su canza daga abin da suke ba sai ce to in kun kiya kun ci wannan ku to zuwa ga annabi ne nabi yace abin da zamu yi mu kashe ƴaƴan mu da matan mu sannan mu mu fita mu tankare shi ayi ta mutu in mun mutu da ma ban bar kowa ba in kuma ba mu ba mu mutu ba a in kuma ba mu mutu ba ba mu samu galaba ba a muka samu galaba kai ba mu mutu ba to ba za mu rasa ƴaƴa da mata ba nan gaba za mu samu su ya ka abinda za a yi din mu kashe ƴaƴan mu da matan mu dai a yaki ko hikimar cewa an kashe ƴaƴa da mata saboda wanda zai da ƴaƴa da mata a bayan shi wa zai ji tsoro kuma dama ai mutum zai ji tsoron kada a kashe shi ne saboda kai ta iyali ta gayyara ko ƴaƴa to an kashe su gaba daya sai suka ce a wannan ma ba zai yi ba kaga a ya za a yi haka mu kashe waɗannan wanda ba mu sai ce to ga abu na uku kun ga yau daren asabar ne ma'ana an wayi gari asabar kun gari ya waye asabar kun ga kila muhammadi da sahabbai za ta aminta cewa ba za mu afka mu karan asabar ba domin mu yahudu ba ma yin sabi karan asabar muna hutun asabar yahuda suna hutun asabar kuma kina sai mu je mu afka mai korban asabar ne amfani da wannan dama mu afka mai sai suka ce a mu ba za mu fata rana asabar din mu ba mun san abinda Allah ya yi da waɗanda suke kitare rana wala qad alimtum alladhina atadaw minkum fi as-sabt fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in suka ce mun san abinda ya faru da kakannin mu abinda suke da haka mu ba asabar ba za mu aiki a ciki ba shikenan sai ka abu sai to shikenan in ku haka ne to duk cikin ku ba wani wanda yake zai kwana cikin shiri ko da wata manufa da haka ya bujar musu da abuwa uku ba wanda ya karba akwai amr bin sa'ad al-qurazi shi ma wannan ɗaya ne daga cikin yahudin bani quraiza shi ma abin da yake musu yace ya ku yahudawa ya ku yahudu bani quraiza kun yi alƙawari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cewa ba za ku taimaki kowa akan shi ba kuma idan wani yazo bai amsa mai za ku taimake shi amma kun warware alƙawari dan haka ni wannan abin da kuke dama ban shiga ciki ba ko ban yi tarayya akai ba dan haka idan kun yi yanzu ku shiga addinin shi to ku zauna akan yahudancin ku amma ku yadda za ku bada jizya mana shi ma da bujira musu da wata mafitar da suka ce mu ba za mu bada jizya ba mu kaskanta dan haka da yadda sun ce sai ga ma hanya yake ce ta fice ni da ma kan ban goyi ba na kokarwa da kauri ba dan haka bana cikin wannan sai bi da bi shi manzo Allah da sabai ku taba shi ba daga nan sai suka aika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ai musu yadda aka yi yahuda bani nabi a yadda su fita daga Madina kuma su dauko mai na su banda makamai haka aka yi bani nabi dan haka su ma ai musu aka sai manzon Allah ya kiya sai suka ce to mun yadda ma za mu fita ba za mu dauko mai ba har makam ko mai ba za mu dauka ba manzon Allah ya ce bai yadda ba da suka ga abin ya jira suka ce to a cikin Laraba wannan da suke Madina Awsu da Khazraj kabilo guda biyu na Laraba wata kabila ce muke da kawanci da ita sai suka ce kabila Awsu ita ce kawarin da haka abinda zamu yi yanzu mu je mu shawarci irin ƴan kabilan mu je mu shawara da su baba inda akwai kawanci tsakanin mu kafin zuwan annabi Madina sai suka ce ai ko musu wani sahabi da ake kira Abu Lubaba da haka suka nema aika musu wannan sahabi din a da aka aika musu Abu Lubaba ibn Abdul Munzir dan su shawarci shi lokacin da yaje sai yaran su mata suka taso da yara suna ta kuka, suna ta kuka wai don a tausaya musu. Sai suka tambaye suka ce, kana ganin mu yadda da hukuncin da manzo Allah zai yi, cikin sallama mun yi kauya, wani hukunci zai yi? Sai Abu Rubaba ya nuna muku wuya, yanka ku za su. Bayan ya faɗi wannan, sai ya kina to ai shi manzo Allah bai ba shi izini ya faɗi wannan ba. Ya zai yi ya yi abu ba tare da izinin manzo Allah ba. Wannan ba haƙƙinsa ba ne kuwa. Da haka sai hankalinsa ya dawo, sai ya ga kamar ya haƙƙinci Allah da manzon Allah. Nan da nan sai ya fita, bai zarce gurbin da na ba, sai ya koma masallacin Madina, masallacin Annabi, sai ya samu wata fila sai ya ɗaura kanshi. Ya ce wallahi ba zan bar gurin nan ba har sai Allah ya saukar da su ba na. Nan ya zauna bai bar gurin ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da ya zo gurina ya nemi afuwa da na ne afuwa. Amma duk da ya ce mutum a kyale shi. Da haka nan ya zauna sai da kwana shida ko bai da kwana shida. Sai dai matan shi ta zo ta kame abinci ta kwance shi ya salla ya zo a sake ɗaure shi. Sai sai Allah ya yafe masa. Allah ya ce wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Asallahu an yatuba alayhi inna Allah ghafurur rahim. Allah ya ce wasu sun yi aiki sun haɗa mai kyau da mara kyau. Da haka ya kusata Allah ya gafarta musu, Allah mai yawan gafara ne mai jin kai. Da haka sai aka gafarta, aka yaje masa. To karshe dai bane Quraiza suka dafa abin fa ba yadda za a yi. Sai suka ce to duwin za a yadda suke so. Inda wannan sahabi ne musu alamar kisa tsoro ya daɗa kama. Kuma da ba mala'iku duwan da suka yi su daɗa jefa musu tsoro cikin zukata. Da haka sai suka ce to abin da za su yi sun yarda. A kirawo Sa'ad ibn Mu'az shi ne shugaban ƙabila Aus. Suka ce duk hukuncin da ya yi a kansu sun yarda. Su kuma tunaninsu tunda abokin ƙawancensu ne zai sassauta musu. Shi kuma yana can a yakin da aka yi na Ahzab an zime ciwo a jijiyar hannu. Jini yana fita, manzon Allah ya samu ya tsayar da jinin. Amma jinin ya ƙara ƙallewa, manzon Allah ya tsayar da shi. Shi ne Sa'ad ya ce ya Allah, idan ya Allah ina roƙon kada karɓi rayuwata sai ka nuna min abin farin ciki dangane da waɗannan Yahudawa. Sai ciwon ya warke. To bai zo gurin ba, ciwon ya ɗan motsa, sai suka ce to shi suke so ya hukunci. Sai manzo Allah ya ce a ji a tore shi. Sa'ad ya shigo akan jaki. Shi kenan sauran ƴan ƙabila Ausu suna bi suna cewa to Sa'ad, ka ga dai waɗannan mutane abokan ƙawancenmu ne, ka sassauta musu. Ka ce a kore su a Madina, ka mai da koro waɗancan. Shi dai Sa'ad bai magana ba. Da suka yawaita magana sai ce kai, yanzu lokaci ya yi da Sa'ad ba zai tsoron mai zargi a kan addinin Allah ba. Sai suka yi shiru. Yana zuwa manzo Allah ya ce ku tashi fitar mu ɗan shugabanku. Ya ce a ƙabilar sahabbai ƴan ƙabilar Ausu ku tashi fitar mu shugabanku. Suka tashi suka tarbo shi. Da suka zo sai ya ce to shi yanzu sun yarda da hukuncin da Sa'ad zai yi. Da haka Sa'ad yana zuwa sai ya yi hukunci. Sai ce abinda za a yi ya Rasulallah, duk wanda ya yi yaƙi a cikin su a kashe shi. Matansu da ƴaƴansu duk a kama su zama bayi, dukiyarsu da komai nasu ya zama ganima. Sai manzon Allah ya ce laqad hakamta fihim bi hukmillahi min fawqi sab'i samawati. Manzon Allah ya ce ya kai Sa'ad ka yi hukunci a kansu da hukuncin Allah daga saman bakwai. Abinda kai ɗin nan shi ne abinda Allah yake so. Don haka aka dinga tattara su ana yanyanka su. Duk wanda ya kai matsayin yaƙi da balaga sai a yanka shi. Ku duba taurin rai na bai hudi da su imani gwara a kashe. Shi ne ɗaya daga cikin Muhammad, ɗaya daga cikin su wanda yake Muhammad, sunan shi Muhammad yake cirwa ni da aka zo sai aka yi shakka, wasu suka ce na balaga, wasu suka ce ban balaga ba. Sai aka ce a je a duba mara shi. Aka duba mara shi sai aka cewa bai yi gashin mara ba, aka ce bai balaga sai aka gane shi. Shi sai ya rabauta da addinin musulmi. Sauran kuma duk gaba ɗaya manzon Allah ya sa aka ce su. Har da shugaban Bani Nadir, har da shugaban Bani Nadir wanda yake shi ne ya zo ya zuga su. Kun san alƙawarin da ya ɗauka mun cewa in manzon Allah ya juya, ya juya ya tafi ba a iya gama da manzon Allah ba, to shi zai dawo shiga cikin su. Da abin da ya same su ya same shi. Da haka shi ma ya shigo nan da nan aka yanka shi shi ma gaba ɗaya. To wannan dukiyar da suka bari da makamai da sauran abubuwa duk sai ya zama ganima ga musulmai gaba ɗaya, shi ne abinda Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana a cikin wannan aya da muka karanta wa anzala allazina zaharu Allah ya saukar da wanda suka goyi bayan waɗannan mushrikai min ahlil kitab da cikin ahlil kitab sune bani quraiza min sayasihi daga gurin da suke sayasihim shine gano su inda suka shige Allah ya saukar da su ya fito da su shine yadda aka kore su wa qadafa fi qulubihim ar-ru'b Allah ya jefa tsoro a cikin zukatansu fariqan taqtuluna wani sashi daga cikin su kuke kashewa shine mazan su da aka kashe wa fariqan wa ta'thiruna fariqa kuna kama wani bangare daga cikin su sune yaya da mata aka kama su ka zan bayi wa awrasakum ardahu Allah ya gadan muku da kasar su inda suke zaune wa diyarahum da gidaddadin su wa abwarahum da dukiyoyin su wa ardan lam taqauha da ma wata kasar wanda ba ku taka ta ba sunan malaman tafsir suka ce ne ake nabi wanda take bishara ce take cewa musulmi za su goda kasar Faris da Yaro wanda take bishara ce musulmi za su fata Makka Imam Ibn Ashur yace ya fi ganin bishara ce musulmi za su goda Khaybar Khaybar ma can wani guri ne da Yahuda bannin Najd suka koma kuma daga baya can ma manzon Allah ya je ya bude ta ta zama garin mutunci sun zauna ne suna noma abin da yake gurin a bisa suna ba da rafin abin da yake bisa ga musulmi har sai zuwa zamanin Sayyidina Umar ya kole su gaba daya to Allah ya gadan muku da ma wata kasar da muku taka ta ba wanda muka ambata cewa tun daga wannan yaki ba ƙara yaki ba ma'ana kafirai ba su ƙara zuwa su lafiya yaki manzo Allah ba sai dai manzo Allah ya je inda suke wa kana Allah ala kulli shay'in qadira Allah madaukakin sarki mai iko ne akan dukkan komai da haka daga cikin ikon Allah madaukakin sarki gashi ya karya waɗannan kuma an karya rundunar da suka zo an karya munafikan cikin gida da aka musulunci dada samun kafuwa a cikin garin Madina daga nan abin da ya biyo kuma har zuwa lokacin da aka yi fathu Makka wannan shine karshen ayoyin da suke maganar a ghazwatul ahzab da kuma ghazwatu bani quraiza a cikin wannan aya ayoyin da za su shiga ciki kuma sune wanda za su kuma kira ne da aka yi wa manzon Allah nabi a cikin wannan sura na farko shine ya ayyuhan nabiyyu taqillah nabi shine wanda za a shiga zai bayani kuma matan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zaman sai dai kamar yadda muka sani kuma yana farko yana karshe ni tafsiri na da ku a wannan shekara to yau zan rufe amma ba za a rufe majalisin tafsirin ba insha Allah gobe ma za a yi tafsiri ma da duk zai ci gaba saboda ni insha Allah ta'ala ina sare gobe zan tafi Umara dan haka dan uwa da Najib zai zo ya dora a nan inda na tsaya zuwa ina zata zuwa lana ita yau sannan a rike gaba daya da haka muna roƙon Allah abin da muka karanta zan daidai Allah ya bamu lada wanda muke na kuskure Allah ya fi mane ba mu ikon yarawa dukkan waɗanda suka bada gudunmawa waɗanda suna da yawa tun daga shugaban wannan cibiya Dr. Muhammad Sani Umar malaminmu kuma yayana har zuwa waɗanda suke aikin a wannan cibiya gaba ɗaya kowa ya bada gudunmawarsa da ku kuma da kuke halatta da ƴan agaji da dukkan al'umma da waɗanda suka sa dukiyoyin su akwai wanda suka ɗau nauyin sanya wannan tafsiri a garin Fatakku ma ana sa wannan tafsiri kullum bayan mini ana wani ɗan uwa ya ɗau nauyi wanda ban ma yanzu haka in ka tsare ni ba zan iya faɗin sunan shi ba amma dai duk shekara mun yi tafsiri shi kuma yana ɗaukar nauyi ana sa a kan akwai wanda suka ɗau nauyi ana sanyawa a rediyon aminci kullum 11 na rana zuwa 12 wanda bi yake kama wasu rediyo a wannan lokaci ne da ana sa wannan tafsiri sannan da yawa da yan uwa da suka bada gudunmawa wanda ba sai mun ta'ambatan kowa da kowa da sunan shi ba dan haka sai mun manta da wani amma dai Allah madaukakin sarki ya san kowa da kowa muna roƙo Allah ya saka kowa da alkhairi muna ya raya da ruwa azumi na gaba mun samu hadasa irin wannan majalisi kuma Allah madaukakin sarki ya sanya abinda muka ji hujja ne gare mu ba hujja a kanmu ba Allah madaukakin sarki ya taimaka mana ya ba mu ikon karasa wannan azumi cikin kwanciyar hankali da salama insha Allah ta'ala gobe da sanajin din daga cikin limaman wannan masallaci zai ci gaba da tafsiri zuwa ranar da za a rufe ranar 27 kamar yadda muka saba da zaki mun takarda cewa akwai yan uwa daga dawakin Toba waɗanda suka kama na ziyara wannan majalisi muna fatan Allah madaukakin sarki ya ba su ladan ziyara da mai da su gida lafiya ubangiji Allah madaukakin sarki ya kai mana kurakuran mu ubangiji Allah madaukakin sarki ya karba min nan ka gabatar subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك
الحمد لله آمين.